بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر لتنين شابكوي قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند شكرة دبو لايا دا تاريه خطورة لكن دا تقوص ديري دا شابيو قوات جون شكرة ملادية تدبو بيرا قوم شابكوي ونن شيني كسدنا تاريه دا تلاتين دا بير دا تسكن جيرنجير كسوسون كراتل التافن زاد المعادي في هدي خير العباد واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي واندا أكفساني لسنا ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنجي يغافى التامشي لتاف زاد المعاد لتافيني موسوعة أكن تاريه منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافيني نكومي دروانكا دنگني التفركي لتار منزان الله صلوات الله وسلامه عليه يد منزان الله صلى الله عليه وسلم كي قران الأمر رأي وصدى الدينس malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim al-Jawziyya duba zuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi yana halin tafiya a inda yake kasar Makka don yin aikin haji nesa da iyalansa da littafansa da kayan aikin. Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi. Za mu tashi inda malamai yake cewa faslun, ma'ana ga wata gaba a cikin bayanai akan aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Malam yace thumma raja'a ila Mina, bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaje ainihin garin Makka, yaje jamra yayi jifa na farko, yayi yanka da sauransu, ya wuce yaje ainihin wato yi sauran abubuwan da yayi. Thumma raja'a ila Mina fa khataba an-nasa khutbatan balighatan a'lamahum fiha bi hurmati yawmin nahar. Bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga ainihin ifaba kenan, yazo ya dawo Mina, sai yawo mutane huduba mai matukar hikima da fasaha wacce a cikin ta ya sanashe da mutane alfarmar rana ainihin wato sallah wa tahrimuhu, da kuma yadda Allah ubangiji ya haramta yin ayyuka na barna, ya haramta alfarma, ya haram ya sanya alfarma ga wannan rana. Wa fadluhu inda Allah, da kuma falalar da Allah ubangiji subhanahu wataala ya baiwa wannan rana. Wa hurmata Makka, ya bayyana musu alfarmar garin Makka ala jami'il bilad, cewa garin Makka yana sama da sauran dukkanin garuruwan da Allah ya halitta. Wa amarahum bisam', sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane da su ainihin zama masu jin magana, kar su zama masu kunnen kashi, wa ta'ati, su kuma zama masu biyayya, liman qadahum bi kitabillah, ga duk wani shugaba ko jagora wanda yake shugabancin su a ƙarƙashin littafin Allah. Wa amaran nasa bi akhdhi manasikhihim anhu, sannan ya umarci mutane da cewa su koyi ibadar aikin haji daga gare shi salawatullahi wa salamuhu alayhi. وقال يتي رسو لعلي لا احج بعد اني هذا, تيو بدن ساكي ايكن حج بباين ونن ايكن حج ناوا, واتو نوني ازوا ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ajalin shi yana kusa, kuma haka din ya faru. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai saki yin aikin haji a bayan wannan aikin hajin ba, bi abi huwa wa ummi. Wannan hadisi da kawo wannan bayani na la'alli la ahujju ba'da ani hadha, al-Imam Muslim ne ya fitar da shi, da al-Imam Abu Dawud shi ma ya fitar da shi, dukkanin su daga ainihin sahabi Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma. Malam yace wa 'allamahum manasikahum, sannan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya koyar da al'umma yadda ya kamata su yi ibadar aikin haji. Wa anzala al-muhajirina wal ansara manazilahum, ya sanya mutanen Makka da mutanen Madina, ya sanya kowa a matsayin da Allah ya bashi, ya bayyana daraja da matsayin da Allah ya musu. Wa amaran nasa alla yarji'u ba'dahu kuffaran yadribu ba'dahum riqaba ba'd, kuma yau mutane umarni cewa kada su saki bayan shudewar shi annabi alayhi salatu wassalam su koma su zama batattu kafirai suna kashe junansu suna yakar junansu wa amara bit tablighi anhu yayi umarni cewa lalle lalle a isar da sakon shi a isar da sunnar sa duk wanda ya samu labarin ta ya santa to wajibi ne ya isar wa akhbara annahu rubba muballighin aw amin sami'in ya bayyana cewa ana iya samu wanda aka kai wa labari ya fi rikewa fiye da wanda ya ji kai tsaye rubba anan kamar yadda malamai suka bayyana malaman hadisi da lugha cewa litaqlid wato duk da kasancewan sahabbai waɗanda suka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu da shi suka addini da shi sun fi kowa sanin ilimin sunna sun fi kowa gane addinin Allah sun fi kowa kusanci da fahimta ta daidai to amma ana iya samun daidai tsilli tsilli waɗanda suka zo a bayan sahabbai wani yayi karatu ya fahimci sunna sai zama ya dara mutanen shi sai fahimta shi tai kama da irin fahimtar zamanin sahabbai wannan sai zama wato sai ga ya zama jagora na ainihin sunna a zamanin sa shine ma'anar rubba anan litaqlid ba wai ana nufin daga baya za a samu yawaitar masana da ilimi hayyafa na sahabbai ba ba haka yake nufi ba ana nufin za a dinga samun dai kuma haka ya dinga faruwa tsawon zamani gwargwadon kusanci da su ko nisa da su gwargwadon yawa kusanci ya bada yawa rashin kusanci kuma ya ainihin bada karanci yana da kyau mu fahimci cewa tun farko cewa su sahabbai sune asalin masana wannan addinin sune malamai na farko domin malamin su babu malami irinsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda ku babu malami irinsa wanda Allah ne ya sanashe shi Allah ya bashi gamdakatar Allah ya bashi ainihin mabudan ilmomi Allah ya bashi jawami'ul kalimi Allah ya sanya shi zama ma'asumi Allah ya dauke shi khalili Allah ya bashi dukkanin surorin ilimi a cikin alqur'ani da sunnar sa to wannan irin malami wanda baya magana da son zuciya baya san rai baya magana da jahilci ainihin wato hamasa ko wani kabilanci ko wani ainihin bangaranci ko asabiya ba ta daukar shi samsam to dole ne a wayi gari ya zama daliban shi sun fi kowane daliban ilimi sune sahabbai ina fata mun gane wannan amma wannan bai nufin Allah ba zai baiwa wani dai haka a wasu zamanna wata baiwa ba domin Allah kuma cikin tsarin sa bai katange baiwar da wani zamani ba shine ma'anar rubba anan litaqlili ana iya samun muballagi wanda aka kai wa labari aw amin sami'in ya fi kiyayewa fiye da wanda ya ji wannan hadisin malamai suka ce yana nuni akan ainihin alhassu ala riwaya wannan gaba tana nuni akan cewa lalle lalle kwadaitarwa ne wajen yada ainihin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal iblag da kuma isar da sunna din da kuma taka tsantsan wai suka ce yana nuni akan ainihin alhassu ala riwaya wannan gaba tana nuni akan cewa lalle lalle kwadaitarwa ne wajen yada ainihin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal iblag da kuma isar da sunna din da kuma taka tsantsan wajen abin da zaka faɗa ya zama kai tahari wajen faɗi din kuma wannan bai nufin wai shi muballagin din ba irin sami'u din bane kamar yadda wasu ƴan fikifi suke kokarin su nuna cewa as-sami'un shine sune malaman hadisi muballagin wai malaman fiqhu wannan ba a taba samun masu ilimi sun faɗi wannan ba jahilai ne da kayan takardu suke faɗa wannan jama'a amma indai malamai ne ba su taba cewa haka ba ina fata mun fahimci wannan domin tsarin rayuwar da ta faru a aikace ta shekaru dubbai fiye da 1400 da kuma abinda ake gani a waki yana hukunta aka san abinda suke faɗi na farko a wannan zamanin na ƙarshen duniya shine zamanin da aka rarrabe tsakanin malaman fiqhu da hadisi kamar yadda aka rarrabe tsakanin ainihin sauran fannoni na musulunci a ce wannan malamin nahwu ne wannan malamin qira'at ne wannan malamin usulul fiqh ne wannan wani rabe-rabe ne da aka aro shi daga turawa saboda turawa su suke da tsari na specialization a dinga gutsuntsuna ilmomi ana gutsuntsuna su zama ainihin wato component masu zaman kansu independent amma a malamin musulunci na farko don kaga malami to wato komai da ruwan kai wato kamar kace danyen man fetur ne akwai komai a cikin sa kaga malami masanin alqur'ani ne masanin sunna ne masanin tarihi ne masanin komai ne na ilmomin zamanin shi haka malaman farko suke tunda kan sahabbai haka tabi'ai suke in ga dauki misali ibn shahabun az-zuhri malamin hadisi ne malamin ainihin fiqh ne malamin qur'ani ne masani ne na siyasa a zamanin malamin gado ne in ga dauki imam malik haka yake imam malik ba malamin fiqh ne kawai ba ba malamin hadisi ne kawai ba malamin qur'ani ne malamin komai ne a zamanin shi ahmad ibn hanbal haka yake al-imam ainihin wato ishaq dan rawiya al-imam al-bukhari yana daga cikin malamai da suke da dukka ta sosan gaske a fiqh wanda har gobe malamai da suka san ilimi suna yaba mashi akan fiqhinsa so haka hatta malaman da su waɗannan ƴan zamanin suke cewa malaman fiqh ba irin yanda su suke a fiqh waɗancan suke waɗancan din su ma suna da rabo a hadisi da sauransu kawai dai kowa Allah yana bayyana shahararsa da wani abu sai zan wannan abun shine laqabinsa ko zan wannan abun shine takensa ko tambarin da aka san shi dashi muballagin da sami'in duka ana nufin malamai wanda suka koyi hadisi wanda suka koyi ilimomi amma tana iya yiwuwa wanda ke karantawa ya yaye dalibin da zai yi zarra hayyafi shi shine abin da hadisin ke nufi dan nuna ainihin falala Allah da yadda Allah yake tsare tsaren shi sun saba wa mutane wannan riwaya ta al-Imam al-Bukhari ce shi ya ruwaito ta daga sahabi ainihin wato Abu Bakr ta Nufai'u bin al-Harith Allah ubangiji ya kara masa yadda malam ya ci gaba da cewa wa qala fi khutbatihi annabi alayhi salatu wasalam ya faɗa yace a cikin khutbarsa yace la yujni janin illa ala nafsi ku sani da cewa duk wanda ya je wani laifi to wannan laifin ba zai shafi kowa ba sai shi bisa kaidar qur'ani ta cewa Allah taziru waziratun wizra ukhra wat laifin wani rai zai shafi wani rai ba irin da ake a Najeriya bane a kaidar musulunci shine idan wani yaje ya fasa wani kai haka zo aka neme ba a ganshi ba to yan sanda sai ku je ku ta neman shi sai kun kama shi babu hujja ku kama uban shi ko ku ce za ku tafi da uban shi wannan Najeriya ce ko a Najeriyan ma ba doka bace san zuciya ne duk wanda ya wani laifi to laifin ya tsaya akan kanshi shi yayi shi sai in an samu cewa wani na da hannu a laifin sai su musharaka saboda hannun da yake da shi akan shi na taimakonsa ko nuna masa ko taya shi ko bashi ainihin horo ko kasancewa wani barawan tsaye ne wani barawan zaune amma kawai dan wani yayi sata dan gidanku ne ba a ganshi ba sai ce to ina baban shi a tafi da shi wannan sai dai a Najeriya duk duniya bayin da ake haka kuma a kaidar musulunci ma ba a haka saboda wannan nassin cewa la yujni janin illa ala nafsi babu wanda zai wani laifi sai ya zama laifin ya shafe shi ne shi kadai manzo Allah da kokarin warware wata kaidar jahiliya ce a lokacin domin a lokacin a jahiliya irin yadda kaga ana yi dinnan haka ake idan mutum yayi laifi to wannan laifin da yayi yayi a madadin shi da dangin shi ne duka na farko su dangin ba za su yarda cewa laifi yayi ba za su goyi bayan shi za su boye shi sannan su kuma wanda aka yi wa laifin duk wanda suka kama a cikin wannan dangin sai su dauki fansa akan shi idan da kaga waɗannan ƴan tauri da ƴan wiwi suna yi da ƴan iskan gari idan wani ya musu idan dan kofar doka yayi fada da wani dan cikin ainihin wato gelle to wai ƴan kofar doka duk wanda suka gani daga gelle sai su dauka wai kawai shikenan yayi laifi bari su bugi irin wani shirme da aka dinga yi in za ku yi tunawa 2011 da aka yi zabe wai saboda mutane suna jin haushin shugaban hukumar zabe professor Jega a wasu garuruwan har motoci masu lambar Jega aka dinga fasawa ni aka ga mota da lambar Jega kawai sai a ce ai garin su professor Jega ne kawai sai a fasa ta ai kata kata da ita a diddiki na cikin mota wannan duka maguzanci ina fata mun gane ko da yayi laifi to laifin ya tsaya akan shi la yujni janin illa ala nafsi hadithi ne sahihi al-imam at-tirmidhi ne fitar da shi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amr ibn al-ahwas Allah ya kara mushi yadda malam ya ci gaba da cewa wa anzala al-muhajirina an yamin al-qibla ya bai wa ainihin mutanen makka masauki wanda yake gabas dama amin dama da al-qibla wal ansara an yasariha ya bai wa ansarawa masauki ta yamma da hagun da al-qibla wan nasu hawlahu sauran mutane suna kewaye da waɗannan ainihin wato manyan al'umma al-muhajirin wal ansar radiyallahu anhum ajma'in wa fataha Allahu lahu asma'an nasi hatta sami'aha ahalu mina fi manazili. Sannan Allah Ubangiji ya budewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kunnuwan mutane har ya zama mutanen da ke kauyukan da ke kusa da Mina suna jiyo zancen da yake da kunnuwan su. Ma'ana ba wata loud speaker, ba wani sound system, babu wani light coverage. Magana da yake yi gama gari cikin hikima Allah da mu'jiza da Allah ya bashi sai da mana kowa yana ji. Kowa yana jin shi har mutanen da ke makwabta cikin gidajen su. Kamar idan kana magana a loud speaker sai ya zama waɗanda suke jiyo ka har nesa ma da waɗanda suke target audience ɗinka. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karama salawatullahi wa salamuhu alayhi. Malam ya ci gaba da cewa wa qala fi khutbatihi tilka, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hudubar tashi yake cewa i'budu rabbakum, ku bauta wa Allah ubangijinku ya ku musulmi, wa sallu khamsakum, ku dinga yin sallolin ku dinnan guda biyar na ainihin farilla, wa sumu shaharakum, ku dinga yin azumin ku na watan Ramadana, wa ati'u za amriku, ku dinga biyayya ga shuwagabanninku waɗanda Allah ya daura shugabancin ku a ƙarƙashin su. Tadkhulu jannata rabbikum, idan kun yi haka to za ku shige aljanna ta ubangijinku salin alim. Wannan hadisi ne shi ma sahihi, al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi a cikin Musnad, ga Imam Tirmidhi daga sahabi Abu Umamata al-Bahili kenan, haka nan al-Imam Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin asaidinsa, al-Sheikh al-Allamatu ainihin wato al-Zahabi, al-Habib al-Zahabi ya tabbatar da ingancin wannan hadisi. Wa wadda'a hina idhnin nasa, anan ne kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya yi mutane ban kwana, ya yi ma kowa ban kwana. Faƙalu, daga nan ne aka ce da wannan aikin hajji hijjatul wada', aikin hajjin ban kwana. Wa hunaka su'ila amman halaka qabla an yarmiya, anan ne aka tambayi annabi alaihi salatu wassalam game da wanda ya yi aski kafin ya yi jifa, wa amman zabaha qabla an yarmiya, da wanda ya yanka dabbar shi ta hadaya kafin ya yi jifa, ma'ana ya gabatar da abin da ya kamata ya jinkirta, ya jinkirta abin da ya kamata ya gabatar. Faqala, manzo Allah ya ce la haraja, babu komai. Qala Abdullah ibn Amr, Abdullahi dan Amr ya ce ma ra'aituhu sallallahu alaihi wa sallama su'ila yawma idin an shay'in illa qala if'alu wa la haraj, ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi akan wani abu a wajen nan ba, face sai ya ce if'alu wa la haraj, ku aikata babu komai, babu komai, ku yi babu komai. Al-Imam al-Bukhari da Muslim da Imam Malik duka sun fitar da wannan hadisi, hadisi ne sahihi. Kamar yadda muka ambata a ran nan cewa wannan hadisin yana nuni zuwa ga sassauci da sauki da aka yi ma masu aikin hajji wajen jinkirta wasu ayyuka ko gabatar da wasu, musamman ga wanda bai sani ba sai ya yi kaza kafin ya yi kaza. Amma ya tabbata a cikin maganganun ainihin al-Imam Ahmad, kamar yadda ainihin Ibn Daqiq al-Aid ya bada labari a cikin sharhin shi na Umdatul Ahkam da kuma wasu malamai, cewa al-Imam Ahmad an mishi tambaya, asaram ya tambaye shi kamar yadda yake cikin littafin Mughni na Ibn Qudamata, aka tambaye shi game da wannan hadisi, sai Ahmad dan Hanbali yake cewa in kana jahilan falaysa alayhi, idan mutum bai sani bane ya aikata babu laifi, ammal ta'ammudu fala, Imam Ahmad yake cewa wanda yayi da gangan yana sanar cewa sai an fara yin jifa sannan ake yin yanka, sai ya kunnan kashi ya wuce wurin jifa ya tafi ya je ya yanka sannan ya dawo ya yi jifa, wannan sai ya yi fidiya. Haka Ahmad dan Hanbali ya bada fatawa. Don waɗannan duka labaran da aka ambata kamar yadda ya ce, sai ka ji masu tambayan suna cewa lam ashur, ban sani ba ne, in ji masu tambaya, ban sani ba na fara yin yanka kafin na yi jifa, ban sani ba na fara yin aski kafin na yi jifa. Don yadda abu yake a jere shi ne jifa, yanka, tsawasi, aski, haka suke a jere. In ka taho za ka fara yin jifa, ya ka gangara ka yanka, sai ka sake gangarawa ka yi doguwar tafiya wajen kilomita 12 ka tafi ainihin ka je ka yi tsawasi na ifada, idan kai dawasi ka tike a Marwa bayan kai dawasi da sa'i zaka tike a Marwa daga nan sai ka fice sai ka je kai aski babu laifi kai askin a wajen babu laifi kai a nan cikin garin Makka babu laifi ka bari sai ka koma me na kai to idan mutun ya canza wadannan ya canza sequence ya canza tartibi ya canza jeren giyar ayyuka amma ga wanda bai san haka yake ainihin amana su kudin ba shine manzo Allah yace babu komai sai kuma aka samu wani malami sai zo ya bude wannan ya bude shi sai littafi if al wala harj kai komai ba komai kaga taken Najeriya kenan wannan yako shi taken Najeriya kai komai kuma ba komai to wannan malami zaka tara malami na kasar Saudi Arabia amma malamai sun mishi raddi akan ba haka bane komai aka yace ba komai sai dauka wannan kaida ce mutlakan akan aikin haji cewa zaka yi kaza sannan kai kaza zaka yi kaza sannan kai kaza koda ba a jijjire suke ba alal misali zaka iya fara sa'i sannan ka zo kai dawashi da sunan ifada ba a haka na fatan ba gano wannan ko kuma da ka taho daga Mina sai ka wuce kawai ka tafi Makka ka je haka wasu suke je su sallar idi wanda ba ta kansu sannan su yi dawafi sai su dawo Mina kuma su sauran ayyuka duk wannan ba daidai bane amma wanda ya bisa bai sani ba wanda kuma mafi yawan mutane din ba su sani ba to wannan babu laifi a kansu insha Allah malam ya ci gaba da cewa wa qala hadithin if'al wala haraj shi ba bukhari ya fitar da shi ainihin wato hadisi ya tabbata ce wa qala usamatu bin shuraikin kharajtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama hajjan wa kana an-nasu ya'tunahu yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama hajjan domin yin aikin haji wa kana an-nasu ya'tunahu sai mutane suka kasance suna zuwa gare shi famin qa'ilin sai ka ji wani ya ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'aitu qabla an atufa nayi sa'ayi kafin nayi dawafi aw qaddamtu shay'an aw akhartu shay'an fa kana yaqulu nayi sa'ayi kafin nayi dawafi kamar yadda muka kwatanta ko ka ji ya ce na gabatar da kaza amma na jinkirta kaza ya fa kana yaqulu shi manzo Allah yana cewa la haraja babu laifi babu laifi illa ala rajulin iqtaraba urda rajulin muslimin sai dai wanda ke da laifi mutumin da iqtaraba iqtirad shine ya ci bashi ya ci ma'anar shi anan yayi magana ko ya ci mutuncin wani musulmi ya ainihin zalunci wani musulmi ya shige gaba gare shi a aikin hajji dan ya riga shi yin wani abu ko yayi wata magana da take bayuwa zuwa ga ya zage shi ko ya mai bantanci ko ya ce kauce ka bani waje ko ka tare mini hanya to wannan kan duk wanda yayi akwai matsala wa huwa zalimun ya zama yayi haka ne bisa zalunci fa zalikal ladhi harija wannan shi ya shiga cikin matsala wa halaka kuma ya shiga cikin halaka wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi ne sahihi malamai masu sharhi kamar Al-Lamatul Khattabi Abu Sulaiman da yabo yake cewa wannan kaidin wa huwa zalimun da aka ce yace kaidi ne da yake nuna halaccin idan bukata ta shari'a ta zo to za a iya cin zarafin wani musulmi kenan can da yace nala ala rajulin iqtara da irda rajulin muslimin wa huwa zalimun ya zama ya mushi haka bisa zalunci amma shugaba ko wani jagora zai iya taba mutuncin wani musulmi kenan idan akwai larura ta yayi laifi ba bisa zalunci ba yace kuma wannan na nuna halaccin yin haka ga malaman hadisi wanda suke taba mutuncin mutane ta hanyar jarhu wa ta'dil bisa maslaha ta addini suke yi ba wai dan bukata su san zuciya ko haka nan ba amma haka nan kawai cin mutuncin mutane ta hanyar gulma ko batanci ko shigantaka ko yi musu istihza'i ko sukhriya ko annamimanci ko duk wani abu wanda ake yin amfani da halshi ko makamantansu a cin mutuncin mutane babu shakka akan haramun ne kaman haramcin jinin waɗannan musulmai Allah ya tsare mu malam yace wa qawluhu fadin sa da yace sa'aitu qabla an atufa wannan magana da yace nayi sa'ai kafin nayi dawafi yace fi hadha alhadithi laysa bimahfuri a cikin wannan riwaya to ba tabbataccen magana bane da yace ya fara yin sa'ai a safa da marwa sannan ya yi dawafi manzo Allah yace babu komai malam yace wannan bai tabbata ba kafin ainihin al-shaykhul allama ibn qayyim al-jawziya al-imam abubakar al-bayhaqi yayi ishara izuwa ga wannan shuzuzu cewa wannan lafazin shazi ne a cikin riwaya haka al-allamatul albani a cikin ba'ifu sunani abi daud alamba na 1759 ina fata mun gane alamba hadisi na 1759 a inda albani ya takhrijin wannan hadisi ya bayyana cewa wannan magana cewa sa'aitu qabla an atufa wato shazi ne ba riwaya ce tabbatacciya game da wannan hadisin ba wallahu ta'ala a'lam wal mahfuz abinda aka sani ya tabbata taqdimur rami wan nahari shine manzo Allah ya bada fatawa cewa babu laifi ga wanda ya gabatar da jiba ko yanka ko ya gabatar da wal halqi ba'dha ala ba'd ko ya gabatar da ainihin aski tsakanin su ukun nan jifa da yanka da aski haka suke ajere da sa'ayi da dawafi tsakanin yankan da aski to yin zo mutum ya taho sai bai samu halin yin jifa ba ya samu halin fara yin yanka zai iya komawa yin jifa bai samu halin yin yanka ba ya taho hayye dawafi ya zo hayye aski to zai iya komawa daga baya ya yanka amma wajen dawafi to baya cikin abin da manzo Allah ya ce la haraj gabatar da sa'ayi akan kewaye dakin Allah ina fatan mun gane babu shi a ciki malam ya ci gaba da cewa sun man sarafa ila al manhari biminan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya sake komawa ya tafi ainihin wato wannan mayanka a Mina fanahara 63 badna biyadihi ya yanka raquma guda 36 da hannunsa wa kana yanhuruha qa'ima ya kasance yana yanka su ne a tsaye 63 36 nawa nace okay 63 ko eh 63 jazakumullahu khairan 63 63 ya yanka raquma 63 biyadihi wa kana yanhuruha qa'ima ya kasance yana yanka su ne suna daga tsaye irin yadda ake yanka raquma ma'qulatan yaduhal yusra za a lankwashe hannunta na dama ma'ana kafarta ta gaba yusra amin ta hagu ko za a lankwashe ta sai a daure sai zama tana tsaye akan kafa uku ko kace kafa biyu da hannu daya wannan kafa ta gaba a matsayin ta dama a matsayin hannu daya idan aka yi mata haka kamar da al-Imam Abu Dawud ya rawaito daga Jabir dan Abdullahi haka na al-Imam al-Bukhari a cikin as-sahih din sa yadda suke idan aka lankwashe wannan kafa ta hagu guda daya sai kuma a juye wuyan wannan dogon wuyan raquma sai a juye shi a lankwaye shi gaba daya sai a zo daidai dokin wuyan inda ya hada wuya da kai sai a ainihin sanya wuka haka sai a farki shi kenan sai ta fadi kawai haka aiki mara kuma an zo yanka ta domin raquma kuma in aka yanka ta a kwance irin da ake masa tana da karfi da take miƙewa ta yi barnan shi ta fike mata haka ina fata mun gane ba kaman sa bane wanda idan aka daure shi aka yanka sai dai kakari ya zubar da jini ya ainihin karasa ita idan aka yanka ta tana daga kwance za ta yi yunkuri to garin yunkurin sai ta tsinka igiyoyin sai ta miƙe to duk wanda ta tafa kuma sai a hankali yanzu aka saka ake to yanzu kaji sun gano dabara a nan Najeriya ta mahauta a kwancen suke mata tana jin dauri kenan to kaga su kowane wuri da fasaha su da yanayin su ko wallahu a'lam wa kana adadu hadha alladhina harahu adada sinayi umari sanayi umari ko wannan adadin da ainihin wato ya yanka ya kasance adadi ne na shekarun rayuwarsa shekarun rayuwarsa 63 ina fata mun gane wannan kamar ya yanka kowace shekara dabba ɗaya kenan sun ma'amsaka sai ya ainihin wato dakata hakanan da yanka 63 sai ya dakata wa amara aliyan an yanhara ma gabara min albi'a yasa sayyidina ali ya yanka ragowar abin da ya saura a 100 shine 37 kenan ko kenan babu laifi dan ka je da ka kirga shekarun ka kaje kai ta siyan dabobi iya shekarun ka shekarar ka 70 suka je ka sai rago guda 70 a aikin ka duka ka yanka su ko fiye da 70 sai ka yanka iya 70 din thumma amara aliyan radiyallahu anhu an yatasaddaqa bi jilaliha ya umarci sayyidina ali radiyallahu anhu ya sadaka da jilal shine kayan ciki abun tutun bi da ka da ainihin huhu da makamantansu da hanji wa luhumha da kuma tsokan nama wa juludha da fatu kirgi fil masakin yace abai wa talakawa da mabukata ai ta sadaka da shi haka ake jama'a ko layi akai ko naman ragon suna ne ko me ana so a dinga bada sadaka da kyauta kar a kwashe duka a shige da shi cikin gida talakawa sai dai su ji kanshi sai dai su ga hayaki ba daidai bane wa amarahu allahu yu'tiyal jazzara fi jizaratiha shay'an minha ya kuma ce kada a baiwa mahauci shine aljazzar na kudin aikin da yayi na wannan ainihin fida da gyaran nama kada a bashi daga jikin nama kada a biya shi da nama ka a ce to a cire wuya ko kai da kafa ko fata ko wani bangare na naman a bashi ko katara a ce shine kudin aikin sa ba a yin haka a biya shi da wani kudi daban kuma za a bashi na matsayin kyauta ko sadaka ko wani ihsani wa qala za Allah yace nahnu nu'tihi min indina zamu bashi ne daga kudi namu wa qala wanzu Allah yace man sha'a aqta duk wanda yake so ga nama nan yanka wane mutum a gama yanka ragon layya ko sa na layya kawai in ka gama dan diba wanda za ka yi wa iyalai sai ka ji jama'a bismillah kowa yanka wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai kyauta kamar isa salawatullahi wa salamuhu alaihi fa in kila wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi fa in kila yake to wani yana iya cewa kai fa kaifa tasna'una bil hadith alladhi fi sahihaini an anas radiyallahu anhu qala ya za ku yi kusi ibn al qayyim da hadisin da yazo a cikin bukhari da muslim da manzon Allah yace da anas yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra bil madinati arba'a manzon Allah ya sallati raka'a huda a madina والأسر بذل حليفة ركعتين لسل الأسر أذل حليفة ركعة بي فبات بها سألنا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقوانا أن أنزل حليفة فلما أصبح ركب راحلته يعند قرية واي يهو أبن هوانسا فجعل يحلل ويسبه يدنق أينهن هيلل التسبيه فلما على البيضاء يعند يديديت أكن سهارة لبابهما جميعا yace labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ma'ana yayi tahlili da tasbihi a cikin talbiyarsa falamma dakhala makkata yayin da ya shiga garin makka amarahum an yahillu yace kowa ya warware haramasa wana hara ya ainihin danka dabbasa wana hara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yanka dabbobinsa biyadihi da hannunsa sab'a budnin guda 7 kiyaman a tsatsayen yankan wannan raqumai wadhaha bil madinati sannan kuma yayin layya a garin madina kabshaini amlahaini yayanka raguna guda 2 wanda suke da ido mai kwalli mai tozali bukhari yafta da wannan riwaya da limamu abu dauda a cikin ainihin sunan dinsa fal jawabu annahu la ta'aruda bayna al hadithayn amsa anan shine babu wani ainihin wato sabani kaji anan an ce yayinka guda 7 can kuma an ce 63 sannan wannan magana da ya kawo anan cewa yayi layya wata magana ce tun da ban bata da alaka da wannan kawai ya hada hadisan ne akwai malamin da ya taqiqi littafin Hajjatul Wada na Ibn Hazm shine Abdul Haq At-Turkumani wanda muka yi bayani a baya a cikin littafin yayi tabbatar da wannan cewa wannan ainihin wahami ne ba nan ya kamata magana ta zo to amma ga amsa game da wannan qala abu muhammad ibn hazm yace makhraju hadisi anas ala ahadi wujuhin thalatha za a fassara hadisin Anas ne akan daya daga cikin fuskoki guda uku. Ahaduha, fuska ta farko, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yanhar bi yadihi akthar min sab'i budun. Fuska ta farko a ce gaskiya ne manzo Allah bai yanka da hannunsa fiye da guda bakwai din ba, kama kala Anas, kamar da Anas yace, wa annahu amara man yanhuru ma ba'da zalika ila tamami 63. Sai ya zama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wani mai yanka ne ya yanka har zuwa ragowar abin da zai kai 63, sun mazala an zalikal makan, sannan sai ya kauce ya bar wajen. Wa amara Ali radiyallahu anhu fana harama bakiya, sai Ali shi kuma ya ci gaba da yankawa har zuwa ƙarshe. Ɗaya daga cikin fuskokin da ya fassara wa kin asani, fuska ta biyu, an yakuna Anas lam yushahid illa naharahu sallallahu alaihi wasallama sab'an faqad bi yadi, ya zama Anas iya abin da ya gani kin cewa manzo Allah ya ga manzo Allah na yanka bakwai, yana tsaye aka fara har zuwa bakwai, daga bakwai kuma ya tafi wata sabga, dan haka abin da ya gani shi zai ba da labari, ko ya iso ya tara alga an fara yankawa saura guda bakwai, sai ga iya bakwai din nan ko a tsaka tsaki ya ga yanka bakwai, shi dai kai guda bakwai ga annabi ya yanka, zai iya bada wannan labarin. Wa shahada Jabirun tamama nahari, shi ko Jabiru ya gani gaba daya tamama nahari sallallahu alaihi wasallam lil baqi, yankawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sauran. Fa akhbara kullun minhuma bima ra'a wa shahada, sai kowa a cikin sai ba da labarin abin da ya gani abin da ya shaida, wanda dama shine ka'ida ainihin shaida, wa ma shahidna illa bima alimna. Athalith, fuska ta uku, annahu sallallahu alaihi wasallama nahara bi yadihi munfaridan sab'a budunin kama qala Anas, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka da hannunsa shi kadai ya yanka guda bakwai kamar yadda Anas ya fada. Thumma akhadha huwa wa aliyun alharbata ma'an alhirbata ma'an, sannan da shi da sayyidina Ali sai suka rike wannan ainihin itaka ko mashi da ake sukawa ana farke wuyan da su tare da hannunsu a hade. Fa nahara, suka yi ta yankawa a tare kazalika, su biyu da hannunsu a kai, tamama 63, suka yanka ragowar ainihin abin da zai kai zuwa ga 63, wato suka rike wuka tare, irin yadda kamar yan gayu suke rike wuka in za a yi party birthday ko sai ga mutane da yawa an dafa wuka an yanka cake, kaga za a ce duka suka yanka ko ko ba haka ba, ko yadda mutane za su kama abu su da yawa su daga shi, kaga sun yi tarayya wajen daga shi. To haka wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake tunanin ko dai su rike wukan ne shi da sayyidina Ali suka dinga yankawa a tare, kama kala gharafat ibn al-harith al-kindi annahu shahir an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma idhin qad akhadha bi a'la al-harba wa amara aliyan bi akhadhi asfaliha, kama yadda wannan sahabi mai suna gharafat ibn al-harith al-kindi ya bada labarin cewa shi a ranar ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rike da saman, rike da ainihin gefe gefen jikin watan marika, sayyidina Ali kuma manzo Allah ya ce mashi rike kasa din. Wa nahara bihal buduna, suka dosa yanka raquma ainihin da wannan wuka. Wannan riwaya da ta zo da wannan magana al-Imam Abu Dawud ne ya fitar da ita daga ainihin wannan sahabi, duk da yake akwai magana akan wani mutum da ke cikin isnadin mai suna Abdullah ibn al-Harith al-Kindi, akwai magana ainihin game da shi wallahu a'lam. Malai ya ci gaba da cewa summan farada aliyun, sannan sayyidina Ali ya kadaitu bi naharil baqi min al-mi'a, ya kadaitu shi kadai da yanka sauran har zuwa 100, kama qala Jabirun, kamar da Jabir ya fada wallahu a'lam. To kaji amsa game da wannan, fa in qila, in kuma aka sake cewa kaifa tasna'una bil harith alladhi rawahu al-imam Ahmad wa Abu Dawud an Ali qala, riwaya al-imam Ahmad da Abu Dawud daga sayyidina Ali radiyallahu anhu yace lamma nahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam budunahu fa nahara 30 bi yadi, manzo Allah ya yanka raquma ne guda 30 da hannunsa. Wa amarani, ni kuma ya umurce ni, ji sayyidina Ali, fa nahartu sa'iraha, na yanka sauran guda 70 kenan. Wannan riwayan ta al-imam Ahmad da Abu Dawud kar aje da nisa riwaya ce da'ifiya, munkari ne matininta kamar da kake gani, sannan tana da rauni a cikin isnadinta saboda akwai tadlisi na Muhammad ibn Ishaq, wanda mudallisi ne malaman hadisi ba sa karban tadlisancinsa. Kulna, ibnu qayyim al-juzayy yace sai mu bada amsa mu ce hadha ghalatun wannan kuskure ne in qalaba al-rawi hadisin ya rikice mu mai riwayan ne fa innal ladhina hara 30 huwa ali sayyidina ali shine yanka 30 hadda wani qari fa innal nabiy sallallahu alaihi wasallam nahara 7 bi yadi lam yushahidhu ali wala jabir thumma nahara 30 wa 63 ukhra domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka wasu guda bakwai wadanda muka ji Anas ya gani daban sannan manzo Allah ya ta yankawa ya yanka wasu har zuwa 63 sannan fa baqiya min al mi'ati 30 sai zama abin da ya saura guda 30 mun gane abin da yake so yana so ya da hadisin daga guda uku cewa Anas ya ga manzo Allah ya yanka bakwai bayan da aka gama yanka wannan bakwai din da Anas ya yanka ya ga an yanka ba sa cikin lissafin 30 da ainihin 63 din nan shi kuma Jabiru da shi da ainihin sauran sahabbai suka ga manzo Allah sai sama yana yankawa waɗannan guda 63 to ga in ka da 63 da bakwai din can da Anas ya gani in muka dauka bakwai din nan daban ne daga cikin 63 din nan ba kamar yadda muka ji Ibn Hazm shi yana so ya nuna cewa bakwai din wasu bangare ne a cikin 67 ba 63 ba ina fata mun gane to in ka dauka ga bakwai ga 63 nawa kenan 70 ko ya rage saura 30 to 30 din nan sune Aliyu ya yanka da aka cewa da ya yanka 30 yana nufin shi Aliyu ne yanka 30 ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma daga cikin fuskokin da za a iya hada ainihin wannan riwayoyi fa naharaha Aliyun fa anqalaba ala rawi adadu ma naharahu Aliyun bima naharahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wannan lafazi ya jirkice ma mai riwayan sai ya dauki adadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka sai ya danganta shi ga sayyidina Ali adadin da kuma sayyidina Ali ya yanka sai ya danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan zai bayu ne zuwa ga ainihin wato wannan ta'awili idan da riwayar ta tabbata amma riwaya ce munkara wallahu a'lam fa in kila in ku aka sake cewa fa ma tasna'una bi hadithi Abdullah ibn Qurtin an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala me za ku yi da wannan hadithi na Abdullah dan Qurt da yace daga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi manzon Allah yace inna a'zama al-ayyami 'inda Allah yawmun nahar mafi daraja kwanaki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ita ce wunin ranar sallah babba thumma yawmul qarri sai kuma washagari ranar sallah shine yawmul qarr ranar 11 ga wata na ainihin dhulhijja ana ce mishi ranar qarr ne li'anna an-nasa yaqirruna bi mina saboda mutane suna ainihin zaman dirshan kowa yana zama relax ya samu natsuwa ajiya ranar 10 ga wata kowa na cikin hikima zuwa dawafin ifada zuwa minadan yin jifan jamara zuwa ainihin wato aski da sauransu akwai hidindimu a ranar 10 ga wata wanda duk ya san aikin haji ya san yadda ranar take cike da ayyuka ake zama cikin gajiya da ainihin wato abin nan exhausting energy mutane na rauni sosai sai suna samun gajiya da larura wani bai dawowa masakin shi ma sai 10:30 din dare to amma ranar 11 ga wata abin da ke kan mutane kawai shine jifan da zaran ka je jifan da kuma ma ba a yi shi sai azar to tun daga garin Allah ya waye zaka tarda mutane duka azazzaune ne kawai shine ma'anar yawmul qar kowa zai samu riya zauna ya huce gajiyarsa yayi ta'i yayi yawo ya gagari wanda yazo kuma da niyyar ibada yayi ta salati yana zikiri da takabbara yan jarida ta daukan hutuna yan gayu su ta salfi haka dai kowa na harkar shi babu damuwa babu larurori babu duties da yawa to shi zaki ce mishi yawmul qar ina fata mun gane wannan wa huwa al-yawmus thani shine rana ta biyu wato washagar ranar sallah qala sai yace wa qurriba li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama badanatun khamsun sai aka dinga gabatowa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raquma guda biyar fa fitna yazdalifna ilayhi wannan raquma suka dinga ainihin gogoriyan matsowa da taruwa inda yake ya ati hinna bi ayyati hinna yabda kowaccensu tana so ya zama ita zai fara yankawa suna zuwa kusa da shi. Falamma wajabat junubuha, yayin da ainihin ya gama yanka su aka kwantar da su, qala libad labari yace fatakallama bi kalimatin khafiyyah, sai annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi wata kalma, ya faɗi wani zance a da sauƙin murya ƙasa ƙasa, lam afhamha, ni in ji mai riwaya Abdullahi dan Qurt ban fahimci wannan zancen ba. Fa qultu, sai nace ma qala, na tambaye na kusa da nace mene yace, wai me ya faɗa ni, sai aka ce da ni qala yace ne man sha'a iqta'a, duk wanda yake so to yanki nama a nan wajen iyasar ranshi. Wannan riwaya ce ta Imam Abu Dawud, riwaya ce tabbatacciya ingantacciya. To ya za'a da ita cewa anan kuma gashi ana nuni zuwa ga cewa biyar yayanka kila yace, kuma kaga biyar din yana nufin kamar awashi gari ne ko, kila sai mu ce naqbaluhu wa nusaddiquhu, za mu karbi wannan zancen ko mu gaskata shi. Fa innal mi'ata lam tuqarrab ilayhi jumlatan, domin waɗannan raƙuma guda ɗari ai ba a zo da su lokaci guda haka ba, ya yanka su a lokaci guda. Wa inna ma kanat tuqarrabu ilayhi arsala, ana kawo mishi su ne wato haka yanki yanki, arsala rukuni rukuni ko daban-daban. Fa qurriba minhunna ilayhi khamsu badanatin raslan, ya aka kawo guda biyar farko a matsayin wato rukuni guda ko tawaga guda. Wa kana dhalika rasalu yubadirna, sai kaga waɗannan biyar ɗin suna ta gaggawa, wai ta qarrabna ilayhi, suna so su zo kusa da shi. Li yabda bi kulli wahidatin minhunna, kowace tana so a fara yanka, tana so ya zama ta samu falalan manzo Allah ne ya yanka. Fa in kila, in ku a ƙara cewa fa ma tasna'una bil hadith alladhi fi sahihaini min hadith abi bakrata fi khutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr bi minna, ya za ku yi da ainihin wato abin da ya zo a cikin Bukhari da Muslim na hadithin Abu Bakrata radiyallahu anhu, game da bayani akan khutbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr bi minna a ainihin mina ranar sallah. Wa qala fi akhirih, Abu Bakra yace a ƙarshen riwaya, thumma kafa'a ila kabshaini amlahaini fadhabahuma, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kafa'a bi ma'ana mala ila, sannan ya karkata bayan da ya gama hudu ba, sai ya tafi zuwa ga wasu raguna guda biyu amlahaini masu tozali masu baki a jikin idan su, fadhabahuma ya yanka su, wa ila juzayyatin min alghanami faqasamaha bainana, ya tafi kuma zuwa wani tarin wato juzai'a, jam'u juzai'a tasgiri ne na ainihin jaza'a, tarin wasu ƴan batalaye kamar a ce wani ƙaramin garke na awaki haka ko tumakai, sai ya je sai ya rarraba su wa mutane, ya tabai wa mutane kyautar su. Lafbuhu li muslimin, wannan lafazi na al-imamu ainihin wato Muslim ya ba ku da wannan. Fa fi hadha, kaga a wannan riwaya anna dhabha al-kabshaini kana bi makka, nan kaga ana nuni zuwa ga cewa ya yanka raguna guda biyu a Makka. Wa fi hadisi anasin annahu kana bil madina, wancan kuma na Anas da muka ji a baya yana nuni zuwa ga cewa yanka ragunan nan a Madina ya faru. Kila sai a ce da kai da ka faɗi wannan zancen, fi hadha tariqatan lin nas, malamai suna da tafarki guda biyu na hada waɗannan hadisai. Ihdahuma, tafarki na farko, annal qawla qawlu anas, cewa zancen yana kan daidai shine irin na Anas. Wa annahu dhahabil madinati bi kamshaini amlahaini aqranaini, cewa yayi layya shi annabi alayhi salatu wassalam a Makka da raguna guda biyu masu ido da kwalli masu manya-manyan ƙaho. Wa annahu sallal ida, kuma yayi sallar idi ne, yayi musu wa'azi, yayi hutuba, thumma kafa'a ila kamshaini, sannan ya karkata zuwa ga inda waɗannan raguna guda biyu suke. Fa fassala Anas, Anas ya bada labari dalla-dalla, wa mayyaza baina naharihi bi makkata lil budun, Anas ya tantance tsakanin yankan da manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi yayma raquma a Makka lokacin aikin haji, wa baina naharihi bil madinati lil kabshani, Anas ya rarrabe tsakanin wancan da tsakanin yanka raguna guda biyu da annabi alaihi salatu wassalam yayi a garin Madina na layya. Wa bayyana, Anas yayi bayanin annahuma qissatani, cewa labarai ne guda biyu daban-daban. Wa yadullu ala hadha anna jami'a man dhakara nahara nabi sallallahu alaihi wasallam bi mina, abin da ke bayyana maka wannan shine cewa daukacin waɗanda suka bada labarin yankan da manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi yayi amina lokacin aikin haji inma zakaru annahu nahara al-ibla sun bada labarin yanka raquma ne babu yanka raguna wa huwa al-hadiy alladhi saqahu waɗannan raquma sune hadaya waɗanda ya koro tun daga Madina wa huwa afdalu min nahari al-ghanami hunaka bila sauki kuma yanka raquma a ainihin Makka yafi falala fiye da yanka raguna bila sauki ba tare da an koro su daga wajen harama ba wajen harami ba wa Jabir kad kala fi sifati hajjatul wada Jabir kuma ya fada a siffa aikin haji yace innahu raja'a min ar-rami manzo Allah ya dawo daga jifa fana haral buduna ya yanka waɗannan raquna raquma fa inna wa inna mashtabaha ala ba'd ar-riwayat an samu rikicewa al'amari ne ga wasu masu riwaya anna qissatal kabshaini kanat yawma eid suka dauki cewa suka yi kuskuren fahimtar cewa qissa waɗannan raguna guda biyu ita ma ranar ainihin wato yawma eid ta zama ranar biki ne fa dhanna annahu kana biminan sai suka yi tsammanin wannan bikin sallah to ba na sallar idi ne a Madina ba na sallar aikin hajji ne a Mina fawahima sai mai wannan riwaya ya shiga cikin wannan ainihin wato rudani wannan fuska ta farko kenan fuska ta biyu a tariqa saniya tariqa ibn hazm hanya ta al-imamu al-hafiz ibn hazm al-zahiri rahimahullah wa man salaka maslakahu da shi da waɗanda suka bi irin tafarkin sa annahuma amalani mutaghayirani cewa aiki ne guda biyu daban-daban wa hadithani sahihani kuma hadithai ne guda biyu ingantattu fa zakara Abu Bakarata tadhiyatahu bi Makka Abu Bakara ya bada labarin ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan hadaya da yayi kuma yayi layya a Makka wa Anas tadhiyatahu bil Madina Anas kuma bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi layya ne a Madina kenan a wata shekara daban wacce bai bi aikin hajji ba qala Ibn Hazm yace wadaba yawman nahari al-ghanama ya yanka ainihin bisashi a ranar sallah wa nahara al-baqara wal ibla sannan ya yanka shanaye shanu da ainihin raquma kama qalat Aisha kama yadda Aisha take cewa da ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma idin an azwajihi bil baqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka matayensa shanu wa huwa fi sahihaini riwayar yanka shanu din ga matansa a matsayin ainihin layyarsu ko a matsayin hadayarsu yana cikin ainihin Bukhari da Muslim al-Imam al-Bukhari babu shakka ya fitar da shi da Imam Muslim wa fi sahih Muslim a cikin al-Imam Muslim kuma ya rawaito zabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nisa'ihi baqaratan yawm an-nahr manzo Allah ya yanka matan shi saniya ranar sallah wa fi sunani a cikin sunan ta al-Imam Abi Dawud al-Imam Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan dinsa cewa annahu nahara an ali Muhammadin fi hajjihi alwa fi hajjatil wada'i baqaratan wahidatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka matan shi a ainihin aikin hajjin bankwana saniya guda daya wannan ita ce riwayar al-Imam Abu Dawud da al-Imam Ibn Majah da isnadi wanda yake tabbatacce wa mazhabu da haka mazhabin shi Ibn Hazm an al-hajja shuri'a lahu tadhiyatu ma al-hadi cewa mai aikin haji shari'a ta tabbatar da zai yi layya bayan kuma yayi hadaya was-sahihu insha Allah malam yace abin da yake ingantacce in Allah ya so at-tariqatul ula wancan hanya ta farko wa hadiyul haji lahu bi manzilatil udhiya lil muqim yankan da mai aikin haji yake na hadaya yana matsayin yankan da mazaunin gida yake ne na layya duka rana ɗaya aikin shi bambanci kawai wannan yana garin su an sako sallah ta idi liman ya yanka ya zo ya yanka shi wancan kuma yana mash'arul haram yana mina wajen aikin haji shi ma bayan yayi ibadojin da zai yi na ainihin jifa da ainihin sai zo ya yanka sai kuma ya tafi ya je ya yi dawaki da sa'ayi a kowa da irin nashi yankan kowa ibada ce ta wannan rana walam yanqul ahad anna nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabahu jama'u bainal hadi wal ubsiya sam wani mutum bai ruwaito ba cewa annabi alaihi salatu wasalam da shi da sahabbansa radiyallahu anhum ajma'in sun hada tsakanin waɗannan ibadoji guda biyu sun yi hadaya kuma sun yi layyaba bal kana hadiyuhum huwa adahihim abinda ake fassara magana shine cewa hadayar da suke yi ita ce layyasu fa huwa hadiyun bimina ita ce hadayar da ake yi amina wa udhiyatun bighairiha in an yanka a wani waje daban ga wanda ba ma'aikacin aikin haji ba a wannan rana duk yankan da aka yi sunan shi layya amma wanda aka yanka amina to sai ake ce ma hadaya wa amma qawlu aishata radiyallahu anha baha an nisa'i bil baqar fadin aisha ko Allah ya kara mata yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma matan shi layya da shanu to wannan shi kuma fa huwa hadiyun utlika alaihi ismul udhiya ana nufin hadaya ne sai aka sakin mishi sunan layya wa annahunna kunna mutamatti'ati saboda kuma su matan kar mu manta aikin hajjin su na tamattu'i ne wa alaihinnal hadiy da haka wajibi ne hadaya akan su fal baqaru alladhina harahu anhunna huwa alhadiy alladhi yalzamuhunna wannan shanu da aka yanka musu shine hadaya wacce take wajibi akan su a matsayin su na masu tamattu'i walakin fi qissati naharil baqarati anhunna wa hunna tis'un ishkalu shi to amma fa game da cewa an yanka musu saniya kwaya daya kamar da yazo a cikin riwaya Abu Dawuda da Ibn Majah to nan ne akwai wani dan rikici a ce su tara raquma daya wa huwa ijza'ul baqarati an akthara min sab'ati wato bayani akan shin raquma daya za ta wadaci mutum sama da bakwai saniya daya ne mutum sama da bakwai za su yi layya ko hadaya da saniya guda su yi tarayya a kanta kamar zahirin riwayan na nuni zuwa ga cewa mutum tara sun yi hadaya da raquma daya to wannan shine malai yake cewa akwai iskali game da haka to ina magana take sai yace wa ajaba abu muhammad ibn hazm al-imam ibn hazm ya bada amsa bi jawabin ala aslihi da amsa wa take tana tafiya akan asalin mazhabin sa ne yake nan zahiriya wa huwa anna aisha lam takun ma'ahunna fi dhalika yace ai aisha ita ba ta cikin wannan tarayya fa innaha kanat qarinatan wa hunna mutamatti'atu domin ita tana kirani ne su kuma suna tamatti wa indahu saboda kuma a gurin ibn hazm la hadaya alal qarin babu hadaya akan mai kirani wanda wannan mana daga cikin wahamin sa rahimahullah wa ayyada qawluhu bil hadith alladhi rawahu muslim min hadith hisham ibn urwa sannan sai ainihin ibn hazm ya karfafa maganar sa da abinda ainihin muslim ya ruwaito daga hadisin hisham dan urwa an abihi an aisha ta kharajna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muwafina li hilal dhil hijja mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna masu riska ga jinjirin dhil hijja na wata fa kuntu fi man ahalla bi umra aisha take cewa ina daga cikin wanda suka fita da haramun yin tamattu'i fa kharajna hatta qadimna makka muka kama hanya tiryan tiryan har muka iso garin makka fa adrakani yawm arafa wa ana haid rana arafa tara ga wata ta riske ni ina ainihin cikin jinin haila lam ahilla min umrati ba tare da na warware umarata ba ban cika umarata ba fa shakautu zalika ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai naje nayi manzon Allah koke akan wannan fa qala sai manzon Allah yake da'i umrataki wanqudi ra'saki ki ba umaraki ki warware gashin kanki wamtashidi ki taje shi wa ahilli bil haji ki ainihin daga murya da aikin haji mun karanta wannan a baya ko qalat tace fa fa'al sai na aikata duka wannan falamma kanat lailatul hasba yayin da aka je daren al-hasba dare shine wannan daren shine dare na bayan kwanakin mina kwanakin mina sune 11 da 12 da 13 waɗannan ranaku da za a bar mai na rana ta 13 ga wata ga wanda ya ta'khiri kenan to da zarar rana ta fadi wannan daren daren 14 ga watan Zulhijja daren da kowa ke watsewa ya tafi garin su a da har a yanzu ga waɗanda kasashen su da hukumomin al'adun su suka san muhimmancin mutane mu ya yake zuwa a ci gaba da zaman dirshan kuma kwana da kwana mu yan Najeriya amma kusan kowa a ranar yake tafiya wannan daren shi ake cewa daren al-hasba da wannan daren yayi aka zo za a yi ban kwana kowa ya kama hanyar garin su wa qad qadallahu hajjana Allah ya cika mana aikin hajjin mu a wannan rana arsala mai Abdurrahman ibn Abi Bakr sai manzo Allah ya aika ni Aisha radiyallahu anha da dan uwanta Abdurrahman da Abubakar radiyallahu anhu wa an abi manzo Allah ya aika su fa ardafani manzo Allah ya sa wannan dan uwa na ta ya rakata zuwa tan'in kenan ko wa kharaja ila tan'in muka fitabuwa tan'in fa ahalaltu bi umrati naje na dauko harama umra fa qada Allahu hajjana wa umratana Allah ya cika mana aikin hajji mu da umran mu wa lam yakun fi dhalika hadiyun wala sadaqatun wala sawmun tace a cikin wannan aikin babu hadaya babu sadaka babu azumi ma'ana babu wani maganan ne azumi uku da azumi goma a bakwai idan na dawo gida ya zama ainihin wato irin na mai aikin hajji tamattu'i wanda bayi da hadaya fasiyamu salasu ayyamin fil hajji wa sab'a idza raja'tu tilka asharatun kamila babu wannan sannan kuma babu hadayar ban yi hadaya ba kuma ban yi ta'awidin hadayar da azumi uku a harami da bakwai bayan na koma gida ba wannan riwaya ce sahihi al-Imam al-Bukhari ya fitar da ita a cikin as-sahih din sa da Imam Muslim shi ma a cikin nashi sahihi wa hadha maslakun fasid tafarrada bihi ibn Hazm al-Nas wannan tafarkin na cewa ai abin da ya faru shine cewa Aisha bata cikin wannan lissafin na mutanen da suka yi tarayya akan raquman nan ko akan saniyan nan sai zama sura suno kenan sura su 8 kaga hayan zai ba kai ga bakwai din ba ko sannan kuma cewa ai ita Aisha me ya hana ta zama a cikin wannan tarayya saboda aikin hajjin ta kirani sai Ibn Hazm ya gina wannan akan cewa shi a mazhabin sa dama mai kirani babu zubar da jini akan sa na hadaya sannan babu azumi akan sa uku a Makka saura a garin su idan ya koma babu wannan duka shine al-Allama Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu wa rahimallahu Ibn Hazm aidan yake cewa wannan tafarki ne na barna wanda yake ba daidai ba Ibn Hazm shi kadai ya kadaita da shi babu shakka akan wannan magana haka ta ba irin nan ba kadai Ibn Hazm yana da irin waɗannan masaliku daya wanda ya kadaita da su daga sauran mutane Allah ubangiji ya gafarta mishi wallazi alaihi sahabatu wattabi'un abinda sahabbai suke akan shi su da tabi'ai ma'ana salaf kenan wa man ba'dahu da na bayan su atba'u tabi'ina da sauran malaman sunna anna al-qarina yalzamuhu al-hadi cewa shi ma mai kirani akwai hadaya akan shi kama yalzamu al-mutamatti'u kama yadda ainihin take lazimtan mai tamattu'i bal huwa mutamatti'un haqiqatan kai shi ma fa mai kirani al-ayaran sahabbai shi ma tamattu'i yake fi lisanis sahabati kama taqaddama a cikin halshen sahabbai kama yadda ya gabata mai tamattu'i na tahalluli yana abinda suke ce ma tamattu'il abin nan tahallul ma'ana ya warware aikin hajjin sa daga umara dan haka ya more wa waɗannan kwanaki ta yadda a tsakankanin kwanakin da ya umara zuwa kwanakin da ya aikin haji yana iya samun damar yin abubuwan da ba dan haka ba ba zai iya yin su a Makka ba tarayya da iyalinsa yanke farce yin aski sanya kayan gida sanya turare waɗannan walwala da ya shine tamattu'in sa shi kuma mai kirani ya samu tamattu'is safar ya more ajiye tafiya guda maimakon yayi ifradi ya je Makka takanastakano tun daga garin su ya zama aikin haji kadai yayi sai kuma ya sake komawa gida bayan wasu watanni sai kuma ya sake dauko harama ya taho ya umara ita kadai to yayi tafiya biyu kenan kaga mashakkar sa za ta nunku akan mashakkar wancan wanda shi takuruwar da yayi ta yan kwanaki ce kawai shi ne tsakanin aikin haji shi tsakanin Umar Sa'amin da aikin hajjin shi ya takura takurar ta hana shi yin abubuwan da suka halasta gare shi. Kaga takurar sa bata kai takurar wanda zai sabuwar tafiya da sabon guzuri ya sha sabuwar mashakka ba. To sai suke ce shi ya yi samu tamattu safari. Daka a yaren sahabbai mai kirani ma mutawatti ne. Ina fata mun gane wannan. Mun karanta wannan a baya duka mun ji labari akan shi. Wa amma hadhal hadithu wannan hadithun kuwa na Aisha fasahihu abin da yake ingantacce game da shi anna hadhal kalama al-akhira min qawli Hisham ibn Urwa wannan zance na cewa la hadaya wa lam yakun fi dhalika hadayun wala sadaqatun wala sawmun to wannan fassara ce da ƙarin bayani na shi mai riwaya jaa dhalika fi sahihi muslimin musarrahan bihi kasancewa wannan magana ta mai riwaya ce ta zo a cikin sahihu muslimin an faɗa haka ƙarara fa qala ga yadda yace haddathana abu quraybin qala haddathana waqi'un qala haddathana hisham ibn urwata an abihi an aisha radiyallahu anha fa dhakarat al haditha ya kawo wannan isnadi daga abu quraybin daga waqi'u daga hisham dan urwa daga baban shi wato dan zubair daga aisha radiyallahu anha har zuwa tiryan zuwa gare ta radiyallahu anha ta ambaci wannan hadisin wa fi akhirihi a karshe sai yace qala urwatu fi dhalika sai urwa yace a wannan wajen a karshen hadisin innahu qadallahu hajjataha wa umrataha Allah ya cika shi mata aikin hajjin ta da umrata ma'ana bata koma gida da nakasashiyar umara ba qala hisham kuma yace wa lam yakun fi dhalika hadayun wala siyamun wala sadaqatun kuma babu wani ƙarin hadaya ko azumi ko sadaka ma'ana aikin hajjin ta ya cika ko bata yi waɗannan abubuwan ba in ji ainihin wannan mutumi mai riwaya babban ainihin tabi'i Hisham dan Urwa rahimahullah malam yace qala abu muhammad sai ibn hazm yace in kana waqi'un ja'ala hadha al-kalam li hisham fa ibn numayr wa abda adkhalahu fi kalam aisha ibn hazm ya so ya bada amsa akan cewa wannan zancen da aka ce magana Hisham dan Urwa ce ko da ta zama maganar Hisham dan Urwa to akwai burbushin nuni zuwa ga cewa Hisham ya bincino ta ne daga magana Aisha wata rana sai ya bada magana kamar magana shi yace to dan me sai me ne dan mun ji an ce waqi'u ibn al-jarrah babban malami rahimahullah shi a tashi riwayar ya danganta magana ga Hisham dan Urwa to akwai wasu aqran din shi guda biyu siqatu guda biyu na farkon su shine ibn numayr shine Abdullah ibn Numayr wanda ya daga cikin rijalul jama'a kuma ya rayu ya rasu a hijira shekara 199 siqatun ne min siqat da shi da abda shine abdatu bin Abdullah ibn Abda as-Saffar Abu Sahal wanda malami ne ga su Bukhari yana da riwaya cikin Bukhari da al-Kutubul Arba'a ya rasu jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 258 Allah ya gafarta mishi to waɗannan aqranu ne suke a cikin wato dabaka ta riwayan nan da waqi'u ibn al-jarrah ina fata mun gane shi abdatu malamin bukhari ne bukhari na riwaya daga gare shi kai tsaye kuma yana riwaya daga gare shi da wata wasita wani lokaci haka abdullahi ibn numayr bukhari na riwaya daga gare shi wani lokaci kai tsaye wani lokaci kuma da wasita to waɗannan siqatu din guda biyu sai zama su a riwayarsu inji Ibn Hazm sun shigar da zancen a cikin zancen Aisha wa kullum minhuma siqa kowannen su siqa ne fa waqi'un nasabahu ila hisham shi ko waqi'u ya danganta magana zuwa ga hisham li annahu sami'a hishaman yaqulu saboda ya ji hisham na faɗe ne wa laysa qawlu hisham iyyahu kafi'in an yaku an takuna Aisha qalat magana cewa hisham ya faɗa bai tunkuɗe kasancewa Aisha ce ta faɗa faqad yarwir mar'u hadithan yusniduhu mutum na riwayato hadisi ya danganta shi zuwa ga wanda ya faɗa masa thumma yufti bihi duna an yusnida sannan wata rana kuma ya bada fatawa da shi ba tare da ya faɗi isnadin ba falaysa shay'un min hadha bimutadafa'in babu wani abin da ke tunkuɗe ɗayan tsakankanin su ma'ana maimakon a ce waqi'u da ya zo ya faɗi magana kai tsaye bai warware ba su kuma amin ibnu numairin da abdatu sun fadi maganar basu warware ba sai zama waki'u da yazo ya warware yace iyan nan maganar wane ne kamata ya dauka cewa kin wannan ziyaratu sika ce tafsiri ne na abinda wadancan suka ijmali ko sai ibnu hazm yace a ba haka bane koda shi ya fada cewa maganar hisham ne su kuma nan sun kawo a dunkule kowa abinda yaje ruwaito wata rana ne malamin a riwayan wanda shine ainihin Hisham dan Urwa sai ya bada riwayar a matsayin duka magana Aisha wanda hakan shine asali a magana Ibnu Hazm wata rana kuma sai ya bada riwayan da yazo iya bada riwayan sai ya gintse akan asalin kissa sauran bayanin fa sai shi ya fada kaman fatawarsa ne da sharhi yace ai haka tana faruwa zaka karantar da karatu kace wane ya ce wata rana kuma ka zo karantawa sai ka kanta da shi kamar kai ne kake faɗi Ibnu Hazm ya dauki wannan taujihi dan ya goyi bayan asalin magana sa cewa babu hadaya ga mai kirani shine muka ji Allama Ibnu Qayyim al-Jawziyya yana cewa wannan kuskure ne zai kara mana bayani akan insha Allah malin ya ci gaba da cewa wa man ittaba'a wa inna ma yata'allalu bi mithli hadha man la yusif Ibnu Hazm yace duk wanda zaka ji ya kawo wannan ta'alilin cewa ai maganar ba ta Aisha bace magana ainihin Hisham ne yace duk wanda bai da adalci shike faɗan wannan kuma ne taba hawa da wanda yake bin son zuciya inji Ibnu Hazm Allah ya gafarta ne wasahihu min zalika anna kull thiqatin fa musaddaqun fima naqala yace dan kuwa abin da yake gaskiya shine kowane amintacce abin gasgatawa ne akan duk abin da ya ruwaito fa idha abafa abdatu wa ibn numairin alqaula ila aisha saddaqa li adalatihima ko suddika li adalatihima idan ya zama abdatu dan abdullahi dan abda da abdullahi ibn numairin sun danganta zancen nan ga aisha suddika sai a gasgata su li adalatihima saboda mutanen kirki ne wa idha adafa huwa kiyun ila hishamin suddika aidan li adalati sai kuma shi waki'u ya danganta ga Hisham dan Urwa shi ma sai a ainihin wato gasgata shi saboda shi ma mai gaskiya ne wa kullun sahihun Ibn Hazm yace dukka biyu ingantattu ne wa takunu Aisha qalat sai zama Aisha ta faɗa kenan wa Hisham qalahu Hisham ma ya faɗa sai mallam Ibn Qayyim yake cewa qultu ni ko sai nace hadhihi tariqatu hiya al-la'iqatu bi zahiriyati gaskiya ne wannan tafarkin shi ya dace da zahiriyar Ibn Hazm ka al hada hadisan ka a ce wani ya fassara wani ka a ce wani ya karkatu izuwa ga ɗaya yace wannan shi ya dace da zahiriyar sa wa zahiratu amsalihi min man la tiqi halahu shi ma yafi shiken kaga ta ayya ce bi misli hadha la wa inna ma yata'allu bi misli hadha man la yusifu wa man ittaba'a hawahu wanda duk zai faɗi irin wannan to bai da adalci ne ko kuma san zuciya yake to wannan magana ce ta dan ainihin bata ma Ibnu al-Qayyim dadi ba dabi'a dan adam kaji yana faɗan cewa da ire-iren Ibnu Hazm min man la fiqi halahu wanda ba su da fiqihu fi ilal ahadith ba su da fiqihu a cikin illa hadisi ka fiqihi al-a'immatin nuqat atibba'i ilal kaman irin fiqihun malamai nuqadu masu tace hadisai atibba'i ilal likitocin illa hadisi babu shakka wannan magana gaskiya ce akwai manyan malamai masana fiqhun hadisi da illarsa wanda kuma suke likitoci masu yi ma hadisi ainihin tiyata da diagnosis wannan akwai su sai ka fara tunanin malamai irin su Abdurrahman ibn Mahdi irin su Shu'bah ibn al-Hajjaj irin su al-Imam al-Bukhari irin su Abu Zur'a irin su Imam Muslim irin su Ibn Abi Hatim al-Imam Abu Dawud al-Imam an-Nasa'i الامام ابن ابن خزيمه الامام الحاكم النيسابوري ده ire-iren wadannan wadanda ibn al-imam az-zahabi ke musu tarjuma a cikin tazkiratul suffat wadannan jama'a sune tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka tashe mu a cikin su wanda da yake batanci a cikin wadannan babu shakka akan zindikin ce ke karantawa ko waye uban shi ya kamata mu san wannan ko a ina yake karatu kai koda a lahira ya karatu ya dawo ba a makka ba ko wallahi tallahi ba ta ce duk wanda yake kiran waɗannan mutanen da mugun zance da batanci, yana cewa wai ƴan jari bola ne su. Wannan jama'a kalmar zindikai kowa ya faɗe ta, sai an mai raddi, sai an kaskantar da maganganun shi, kuma kowa ya zai jawo shi, wallahi ya ɗebe jawo shi ba. Tawa'un ƙungiyoyin izalu ne, ƙungiyoyin sunna ne, kwamitocin masallatai ne na ahlus sunna, ɗaiɗaiwan masoya ne, ƴan siyasa ne na addini, kowaye zai jawo shi, ya daɗe bai jawo shi ba. In ya ga dama ya haɗi zuciya ya mutu, wacce ta yi asara. Amma dole a faɗa cewa mutane irinsu Dr. Ahmad Abubakar Gumi, wanda dake Kaduna, ɓatacce ne. Menene ɓatacce? Sukan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sukan su Imamul Bukhari, ƙaryata nassoshin hadisai ingantattu waɗanda a immatul islami min ladun al-asr al-awwal har zuwa yau sun yadda da su. Yazo kawai yana keta alfarmarsu, yana keta mutuncinsu. Jama'a, ba zai iya kyale wannan mutum ba, wallahi sallahi ba zai yi ba. In muka kyale, wallahi mun ci amanar su Malam Albani malamanmu, mun ci amanar karantarwar da aka yi mana, mun ci amanar abinda muke faɗa, abinda muke faɗa muke ajin da shi kullum, muna cewa hadisai sunna sunna. Sai wani kawai ya zo ɗan tikife, kawai ya dinga faɗan abin da ya ga dama a kai, kuma a ce wai a ja baki a shiru, ba zai yi wannan jama'a, san ba zai yi ba, ba za mu iya wannan alliance ɗin ba. Duk abin da za a faɗa a kanmu sai dai a faɗa, ko dai a ce mu ba mu marasa kunya ne, ko mu yara ne, ko me za ka faɗa. In ka gara maka cewa mu sha'awa ce, ba mu kai ma jima'i ba tukunna, ƙarewa take. In kuma magana takaddun makarantar boko ne, yadda yake da su, muna da su jama'a. Mun yi makarantar boko, mun yi arabiya. In magana wai taƙamai ya iya tada baki ne, wai bai tada baki ba. Kowa ya tada baki, har 'yan islamiyya suna tada baki. Waye ba shi wannan ahaliya ta yi waɗannan maganganun? Waye ta shi mafuti ne? Wasu 'yan iska ne kawai da ke kewaye da shi. Daga jama'a, abinda Abubakar Gumi ya karanta daban da abinda Ahmad Abubakar Gumi ke karantawa. Ba ma cewa Abubakar Gumi ma'asumi ne, kamar yadda duk wani malami ba ma'asumi ba ne. Yana da kurakuransa, yana da daidansa. Daidan shi ya rinjaye kurakuransa, alkhairin da ya karantar ya mamaye ainihin kurakurai ko tuntuɓen da ya faru gare shi da ɗan adam. Da haka ake auna kowane malami. To wannan ƙaunar da muke Abubakar Gumi a matsayin shi na kaka, jagora, uban sunna a Najeriya a wannan zamanin, Ubangiji Allah ya gafarta mishi, bai nufin sai mu rufe idanunmu, saboda ɗan cikinsa ya zo yana ɓarna. Da Abubakar Gumi na raye, zai shiga kan gaba wajen yaƙi da wannan ɓarnar ɗin shi. To sai a ce tunda ana ƙauna Abubakar Gumi, a kauda kai akan ɓarnar ɗin shi yake, a mai alliance, a ce duk abin da ya faɗa daidai ne. Alhalin yana ɓata addinin Allah, yana ɓata sunna. Wasu kuma jahilan da ba su san waye shi ba, sai su dinga kawo illa da tazarru'i cewa wai an mai nasiha. Me yasa ba ku je kuma ɗaya rubuci nasiha ba? Shi ba malami ba ne da yake ɓarna? Kun yi wa Abdul Jabbaru nasiha ne kafin ku fara mishi raddi? Kun yi ma waɗannan ɓatattu ire-iren waɗannan kun musu raddi ne tukunna? Kun yi wa wannan na Kaduna da ake ce ma maraya kun mishi nasiha, kun ba shi uzuri ne sannan ka fara mai raddi? Da ya zo ya taɓa izala, ya ce ya ɓata izala, ya zama shi ne shugaban izala, kafin ku fara mai raddi kun je kuma yi nasiha tukunna? Sai akan su Bukhari da ya fi shekara goma yana ɓatanci gare su. Imamul Bukhari ba ku ma san yana yi ba, ba ku san yana yi ba, amma ya taɓa Buhari shugaban Najeriya kun san yana yi. Saboda Buhari shugaban Najeriya ya fi mutunci a idan ku fiye da Imamul Bukhari. Allah wadaran irin wannan tunanin na mutanenmu. Wannan abin baƙin ciki ne wallahi a cikin al'ummar musulmai, a cikin ahlus sunna, a ce wani da sunan sunna yana wannan maganganun zindikanci, maganganun mu'tazilawa, maganganun ɓatattu, kuma wai a ce a kare shi, sannan a ɗauka a yi ta yayatawa a kafafen yaɗa labarai, ana yaɗa ɓarna. Da a ce da sunan ɗariƙa yake ko da sunan shi'a, da an ba su yi identifying kansu da sunna ba, kowa ya san ɓarna suke karantarwa. Amma da sunan ahlus sunna, wannan cin amanar musulmai ne da suke da ahlus sunna, cin amanar masallacinsu tamballa ne, cin amana ce. Wanda kuma duk yake da hannu a kan wannan, ya jira ya ga sakamakon da Allah zai mishi. Wai Sahihul Bukhari shi ne bola hadisi? Jama'a, sai mun magana ce wannan. Kuma mutum ya faɗi wannan a mai kabbara, ya ƙaryata ayoyin Alƙur'ani, ya ƙaryata abin da yake ma'aluman min ad-din bid-darura. kawai saboda ya samu wuri to in yayi yayi iya abin da ya dauka yana da yanci a Najeriyan ce fara to haka kuma muna da yanci mu fara shine abin da ko muke so mutane su gane tunda ya da yancin fada muna da yanci mu mai raddi mu ba wannan dole mu ma a ba mu wannan yanci in dai yana da yancin fade babu wanda yake hana mu sharbi da aka raddi yanzu aka fara duk sanda ka tuyo kawo kanshi wallahi an fara cewa akwai malamai nuqadu na hadisi atibba'u ne na illa waɗannan sune tawaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Tahawi yana cewa malaman hadisi malaman fiqhu da malaman sunna waɗannan malamai ne na alkhairi ba ma ainihin ambatan su da alkhairi muna nema musu gafara ba ma kaunar wanda yake aibata su mu akida cewa wurin mu wanda yake ambatan su da mummuna an ba ma kaunar shi da haka kowai ba ma kaunar shi kusan wannan jama'a duk wanda ke ambatan malaman sunna da abin da yake aibi da ainihin aibata su to ba ma kaunar shi kuma a aqidan mu ba ma rarraba tsakanin malaman fiqhu da malaman hadisi duka a gumma daya ne malaman fiqhu duka malaman Allah ne malaman hadisi duka malamai ne na Allah ma'ana da al-Imam Malik da Imam ainihin Shafi'i da Imam ainihin Abu Hanifa da al-Imam Malik da Ahmad ibn Hanbal da har Ibn Hazm dinnan duka malaman fiqhu ne a wurin mu kowa muna daukan alkhairin sa muna mishi tarakumi muna karanta maganganun sa muna ganin darajar sa da ilimin sa muna ganin daukakar sa da falalar sa sannan kuma ba ma bin shi ba shi muke bi ba annabi muke bi babu wanda ramu sai annabi saboda ba mu ga inda aka ce mu bi wani ba sai annabi qur'ani annabi ya ce mu qur'ani bai ce mu bi maluku ba bai ce mu bi shafi'i ba da aka kuji daga bakin mu ba ma bin maluku in wannan laifi ne kuje muku laifi annabi muke bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma maliku malami ne a cikin malaman sunna abin koyi da ainihin irin ilimin sa da tafarkisa da takawarsa amma ba shine abin yi wa da'a ba Allah ce wai wa atiullah wa atiur rasula atiullah wa atiur rasula bai ce wa atiu malikan ba ba inda aka ce haka da aka da'a da biyayya manzon Allah ake wa wannan yanzu shine laifi idan lazumin cewa za a yi wa manzon Allah biyayya ku a wurin ku da kuke fassara cewa na nufin an rena maluku to ku kuma me ya lazumin da kuka ce ayo maluku biyayya ku rena manzo Allah kenan idan haka ne fassara to mu da ku a tafi a haka aje lahira a ga waye zai shagugu da wanda in dai kace in an ce abu annabi abu tafarkin sahabbai to an rena maluku to shikenan an yi wadi da fiqhu to kai kuma da kace abu maluku ai karar ma ka fito ka bayyana wannan ma'anar ta ka cewa ayi wadi da hadisi kama mai bayyana ma ba sai an maka ilzami ba ka ce bin maluku ma'anarsa watsi da hadisai hadisai na kawo rigima da barna da bata wannan yayi wani dan gungu ne sabo jama'a dan gungu ne wannan sabo bom yake dasawa a cikin musulmai tanin bom ba a sani ba ya kamata jama'a su dawo cikin hayyacin su ina fata jama'a mun gane wannan wannan ba karamin alkaba'i bane a cikin musulmai wallahi barnar shi wallahi bata gaza barnar da Muhammadu su ya kawo ta Boko Haram ba wallahi bata gaza ba bata gaza barnar da zazzake ya kawo ta ainihin wato shi'a ba bata gaza barnar da in ya tsaya da kasar nan ta dariƙa ba wallahi bata gaza ba wallahi duka matakin su daya ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya ka ce wai bola ce ka ce wai ba za a bu ba sai a zo wai an yi ijma'i wai a karni na biyar an yi ijma'i cewa ka a ƙara yadda da wani mutum da ke shi limami da haka waɗanta ne mamakon su zabi to aina aka wannan ijma'i na farko tukunna labbi'una bi ilmin sannan kuma wane ne a cikin fiqhun yace ana aiki da ijma'i irin wannan da yazo a makari a ta fada mana a fiqhun na malikun ma tukunna aina ne a maliki aka ce ana aiki da ijma'i da yazo a makari karni na biyar babu inda aka fada haka sannan su gaba ɗaya a imman nan gaba ɗayan su suna da maganganu akan hani akan wannan tafarkin da kake magana akai in dai biyayya zaka yi Imam Malik to Maliku ya ce kada a yi taqalidanci ya ce kada a bi maganar shi ya ce a bi hadisi shi kanshi Maliku ka je kanta fito sala duk Albani ya tattara waɗannan maganganun a mukaddimar sa sala daga Maliku daga Shafi'i daga Ahmad ibn Hanbali daga al-Imam Abu Hanifa daga sauran malamai daga Imam Tahawi da makamantansu duk ya tattara maganganun su akan cewa sun hana a yi taqalidanci to inda su kake bi sun ce kada a bi su irin wannan da kake so a musu kawai mutum ne jama'a bai san abu ba al-insanu adu ma jahila bai san abu ba yana so yayi burin burin ya buta kai saboda ba zai iya takhrijin hadisai ba bai san illolin su ba bai san rijalu ba bai san fassarar su ba duk bai sani ba shine yake so ya amfani da wannan jahilci nashi ya kore mutane daga falalar ilimin dake cikin sunna da alherin dake cikin ta to ka riga ka makara sunna ta riga ta yada a Najeriya ala ragami anfil haqidina wal jahilina ka riga ka makara mahaifinka da sauran malaman sunna da suka biyo baya sun riga sun gama aiki insha Allah al'umma sun riga kan siya waye ba sa an san komai sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai dai kai da wasu tsararru waɗanda suke wawaye ku ne za ku hada kan wannan shirma ubangiji Allah ya gane da mu wa ahlul inayati biha wannan suke wa ahlul inayati biha da waɗanda suke ainihin masu bada muhimmanci ga sunna masu inaya da sunna su ne limamai din irin waɗancan da muka ambata الإمام الذهبي يواري مسلم التافي قدان تاريخه شين لتافا تذكرة الحفاظ أتكم مجلدي بير وان دي تاريخ ما لميني كوي وان دسوه كاي كاسل سنة حفاظ يا ربا ستبقى تبقى هزوة تبقى وجن عشرين دنيا تساو زامن ان دسوه كرايو دا قند وإلمنسو يي بياني دا اينهن نوني ازوا غا إلمنسو دا روايسو ينا ينا كاو riwayoyin da yake da su zuwa gare su da isnadoji musamman inda yake da wata miza ta uluwi ko makamantan su yana da kyau ya zama kowanne dalibi ya mallaki wannan littafi a maktabarsa kuma ka karanta dan ka san su waye malaman hadisi dan in baka san su ba to shine za a zo wasu ƴan kike suna batunci gare su baka damu ba ba ga su ƴan siyasa da yake sun san Buhari Muhammadu Buhari sun san shi ba da aka batunce su je da suka dinga ta da jijiya wuya amma mu yan arabiya da yan dirasatul islamiyya da sauran sun da galibin mu kawai ci da buguzun muke ba mu san asalin salaf din ba an yi magana ba ma madamuwa saboda mu san su ba amma kowa da uban shi aka zaga ya san uban shi zaga ya damu to da ka kowane dalibi ya je ya sayi littafin tazkiratul huffaz ya karanta ya sayi littafin siru alamin nubala ya karanta nan zai ga tarihin mazaje daga cikin gwarazan malaman sunna da labaran irin ayyukan da suka yi wa sunna to a lokacin zaka san gravity nauyin irin wannan muguwar magana ake fara kan su in ka san nauyin aikin su in ka san aikin da suka yi wa sunna ne da suka ce da rayuwar su da irin wahalar da suka sha da irin gogormai da suka sha da bakin cikin da suka fuskanta a hannun yan bid'a da sarakuna azzalimai da yunwar da suka sha da yadda aka halaka su wasu aka kashe su wasu aka kore su a garuruwan su duka dan mene suke wannan dan sunna sai ko wani yazo kawai a ƙarshen duniya ya ce ba su da aiki ba su da amfani Allah ya tsare malam yace wa haula'i la yalfatuna ila qawli man khalafahum mimman laysa lahu zawquhum wa ma'rifatuhum su waɗannan malamai na sunna ba sa tsayawa suna waiwaya su ce za su yi tarikici da wanda ya saba musu wanda ba yi da irin ɗanɗanan su ba shi da irin ilimin su irin wannan na Kaduna malaman hadisi ba su saurare shi ba sai dai a bar shi da mu ƴan dagaji kawai jama'a amma malamai sun fi ƙarfin shi babu wanda ya saurare shi bal yaqba'una bi khata'i za su yanke kai da cewa wannan akan kuskure yake bi manzilati sayarifi an nuqat kamar yadda ka san masu canjin kuɗi masana kuɗi ƴan canji waɗanda suke buga dirhami da zinariya suke wa mutane canji da sun ga mara kyau sun sani kai da baka sani ba sai ka ga to ai wannan gashi yana walwali yana walƙiya da sabunta ya akai aka gane cewa jabu ne saboda idan ka akwai kwantsa ne ta jahilci baka iya gani alladhina yumayyizuna bainal jayyidi war radi wanda suke iya tantance tsakanin kuɗi mai kyau da kuɗi na jabu wala yaltafituna ila khata'i man lam ya'rif zalika ba sa tsayawa su kalli kuskuren wanda bai sani bai zama hujja dan baka san hadisi ba baka san illa ba baka iya musalahul hadith ba baka san ilmun rijali ba baka san ainihin jarhuwat ta'dil ba sai kuma ka zama kai ne hujja akan hadisi wa ibaka damai yin magana akan hadisi in ba dan Najeriya ƙasa ce buɗaɗɗiya wadda ba ta da doka ba dan ƙasa ce take maftuha ala misra'aiha kowane man habba wa dabba zai iya yin cakuyancin da ya gara mara sunan malanta kalli irin abin da yake cikin azumin nan jama'a kalli irin shirman da mutane suke da sunan fasar alqur'ani kowa ya je a lungun angosu ko a masallacin garin su ko a same last speaker a kafa mushi hadda mata hadda zawarawa hadda tsofaffi hadda sababbin tuba da kowa a kafa mai kuma a samu wasu alhazan birni marasa tunani su sa kudin su makudai akai gidan radio ana sakawa akai gidan TV ana sakawa ana yada barna duk da sunan alqur'ani saboda kawai na Najeriya ne ba a san doka ba ba a san tsari ba ba a san addinin Allah irin yadda ya kamata a bashi muhimmancin shi ba bai da custodian addinin Allah bai da wakilai wanda suke ainihin kula da shi alherin Allah ya kai ga malamai da Imam Shu'ubah ibn al-Hajjaj Shu'ubah a rayuwarsa yawo yake makaranta makaranta sai ya je zauna ya sauri karatunka idan ya ji baka iya ba ana tashi sai ci kwalaka ya ma kashe shi yace wallahi tallahi karka sake ka kara karantar da wannan karatu in na sake jin labarin kana karatu a majalisin nan ce wallahi zan je dauko maka yan sanda su kama ka haka malamai waɗannan su ne malaman sunna amma yanzu kowa ɗan masallacin ku kawai za su ziga kansu ce ai malam kai ma za ka iman tafsiri ba kai BA a Arabic ba tun kana dan jin tsoro ka dan jin tsoro sai malam kai ba kai diploma nan ba tun tun kai ba ka soke ne sunan shi Jalalaini tun da kai Jalalaini shikenan malam zurke kenan kaga sai ko a ziga ka dauka kai malami shikenan sai aka kawo maka lastika aka kawo maka kujerar roba a aji aka kawo maka wani dan bigyar bigyarin alarama yana jama baki kai tabbadan badama a cikin Qur'ani haka fa aiki to zaka ji ma annan gari irin Zaria da Kano da Kaduna da Sokoto har mata mata wadanda wallahi tallahi wasu kamata ya kai a kama su kai a kulle su in ka ji abin da suke faɗa a kulle su kawai hatta ya tafi hunna Allahu الموت هو حتى يتبع هنا الموت أو إذا الله لهن سبيلا والله تالله إن كذلك كذلك بانكنا فاتوا كذلك كذلك ذاتاشي وتبتيري سكي كما سوار سميدة أبن غاسا يكا جوك إنجيو يماتاني ده وسو ما أتاما سكو دي وسو professionals ده وسو لكي توشي ده سورانسو ويدن سماسي يايا تتشوا ويغا ما أتاما لمي وانده سكي مقابلان تمزاما لمي سوسكي بادو كودي أسكا su suke bada kuɗi a saka a radio su kuma in gidan radio tunda kuɗi kawai suke nema ko dudan aka musu saka za su saka to su ma su tsoron Allah in gidan radio wannan ya da barna ce ya kamata ya zama gidan radio suna da state ya zama a ce a gidan radio suna da ainihin editor masanin addini su dauke shi a matsayin ma'aikaci wanda kafin su saka karatu sai yayi certifying cewa eh wannan karatun ya da quality da mutane za su amfana da shi ba kawai duk wanda yake da kuɗi ya kawo ba duk wanda yake da kuɗi kawai sai ya kawo da musulmi da dan shi'a da batacce kowa sai a zo a saka mishi kuma karatu ya sako har da waɗanda ma baƙin ma baya taduwa wani ma alaramma ma bai iya jan baƙin ba ma jan baƙi ma wanda kowa ma dan islamiya ya iya za ka ji alaramma ma bai iya jan baƙi ba sai ka rasa wani alaramma ne wannan ko ka zo ta alaramma tana ta cinye harufa tana ta numfashi tana ninkaya da ƙyar kamar ruwa ya ciyo ta wai tana kanta alƙur'ani jama'a duk wannan wallahi barna ce barna ce kuma aibin da muke ciki a kasar nan shine saboda musulunci bai da gata bashi da wata gata gwamnati ba ruwanta da shi malaman kuma ba irin wannan ruwan suke da shi ba suna ruwa da shi ne a san da zai serving interest din su sanda za ba su recognition a ba su kujerun umara da aikin haji da sauransu ko kuma sanda hasada ta motsa akan wani malami da Allah ya daga at their expense irin da suka dinga malam Albani da malam Jafar da makamantansu Allah ya gafarta musu ba mu taba jin wasu malamai a nan Zaria misali sun yi kungiya su babanti ne sai gun sarkin dado suke ya kamata a tantance tafsirin da ake sakawa radio ba amma ana yin sallar juma'a da safe wanda akwai shi a sunna sai suka ruga da gudugun sa ba mu taba jin sun yi magana akan irin wannan ba haka a Kano duk abin da ake ba su taba magana ba sai da malam Jafar yayin karatu cewa Allah yana sama sannan ne suke da magana Kano barnar da ake a Kano ta fitar garin nan jama'a dan da ma Kano ko da me kaje antika to haka ko da barna kaje antika wallahi tallahi kana jin radioyin Kano wallahi kana jin barna da ake tafi ta garin nan ina ga muku gaskiya amma duk wannan malaman ba su taba ganin dacewa bari su yi magana a matsayin su na malamai da murya daya a ce bari ai wani forum da ya dinga tantance irin karatun da za a saka ba dan ya hada shi ga mutane haka a matsayin shi na cakudaden ya gaskiya da ƙarya shine fa talbisul haqqi bil batil kenan har ya zama mu masu saurare mu a sauka masu saurare an samu cikin rudani ka rasa wanne ne gaskiya duk wanda bai da ma'auni na ilimin da zai gane me ye gaskiya to ina ba shi shawara ya daina sauraron tafsirin da ake sakawa a radio sai dai ya saurari wanda yake da wato yaqini akan shi sai ka takaita kai akan na malam Ja'far kawai misali ya ishe ka da na malam Abubakar Gumi kuma waɗannan kana iya samun su ba sai ka ji a radio ba sauran ka kyale su kawai ka kyale su kamar idan ka je kasuwa kaga abubuwa ga sunan fulul kala daban-daban ka rasa gane wanne ne mai kyau sai ka je gun customer ka da kuka saba wanda kake da aminci akan shi kace sai ka tuna mishi to koda bai da wannan abun don Allah shi ya nemo maka ba haka muke yi ba saboda shi ka da aminci akan shi ko to muna da aminci akan tafsirin Malam Jafar babu goba babu wani barna a cikin shi alheri ne ko ina ba mutane shawara sai ka tagata akan wannan amma duk wanda baka san asalin shi ba kawai tun safe yanzu ana nan ana sawa haddare kana tiji kana tiji in kai wasa kafin magariba ka fata me kon qur'ani ya shetar da kai wani da sunan ka da qur'ani ya fitar da kai ya sa maka shubha alal aqalli ya sa maka shubha kan wani addini da ka sani na gaskiya kullun mutane suna man tambaya akan wannan sun ji an ce kaza malam an ce kaza an ruda mu kaza 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 kai ma da kake da dan wani ma'auni na koyon karatu sai ka ji kane maka rude balan sana wanda yake ga magarin jahili jama'a to duk irin wannan shi ya kawo irin waɗannan ƴan da kun certificate da suka cika gari da ga sana da ainihin masu neman suna da masu neman ayi da su da wanda suke ji a so a ji muryar su da wanda suka kosa suna so su nuna kafin su bara sun kosa a ji labarin su wallahi wasu har zuwa suke suna lobby suna neman alfarma a gun ƴan siyasa da attajire don Allah a taimaka a biya musu kuɗi a sa katun su a rediyo na rantsi da Allah kuma su za su yi wannan roƙon alherin Allah ya kai ga Malam Albani namu har ya mutu ba a jin katun shi a rediyo amma ina ne katun bai je ba babu inda bai je ba a duniyar nan amma har ya mutu ba a ji sai yanzu ne aka dan samu ana ji a FM amma ina ne bai je ba in Allah ya ne ya yata ka shi ne zai yata ka wa ya taɓa jin muryar Bukhari ko Muslim ko Abu Dawud a rediyo babu amma ina ne labarin su bai je ba amma mutane sun kosa a ji su a rediyo don a ce su ma sun zama shehunnai sun zama allamomi duk za a yi wani mitin ko wani taro na malamai suna da kujera duk in za a raba kujerar umara suna kaga duk manufa ce ta duniya kenan ba wai so suke wannan jin su da aka yi sa Allah ya so su ya karba aikin su ba ba sa tunanin wannan kwata kwata ba sa tunanin cewa su samu ƙarin falalar wanda ya ji gaske da suke faɗa ya aiki ya ta Allah ya ƙara musu yawan lada ba wannan ne priority ɗinsu ba priority ɗinsu shine a san su dinda suka je da an gansu a ce wane ne mai kato a gidan TV sai an fito sashi a ce a sheikh wane ne mai tafsiri a gari kaza sai ai according mishi wani mutunci da girmamawa irin wanda mutane suka saba ba masu irin wannan mukamin nashi kaga duniya ake nema ke shi sa ake rikici akan limanci da wa'azi da sauransu amma ba haka ba kowa ba zai rikici akan wannan Allah ubangiji ya tsare mu za mu saurara nan insha Allah wannan ba radi muke mishi ba jama'a za mu zo daidai inda za mu yi radi insha Allah wannan kawai saboda wata gaba ce da malam ya ambata anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh